Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya da wannan yammacin talata 29 ga watan Disamba. Kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta radio amfani FM da Sarauniya da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Zauren matasa na tafe da ƙarshen muhawarar da ake yi tsakanin Hassan Maina Kaina da kuma wasu matasa biyu da ba su yi boko ba kuma babu aikin yi. Suna tattaunawa ne kan hanyoyin da za a taimaka wa matasa irin sa Najeriya. A cikin wannan muhawara ce muka gano cewa ashe har yanzu dimbin matasan Najeriya ba su taba jin labarin hukumar nan ta NDE ba, mai alhakin samar wa matasa ayyukan yi, da kuma ɗaya hukumar mai alhakin samar wa 'yan Najeriya jarin kafa ƙananan masana'antu. Za ku ji da kunnanku. To waye meye ra'ayin matasa marasa aikin yi game da shirin shugaba Muhammadu Buhari na raba wa matasa naira 5,000 a wata?
Me 5,000 za ta maka?
A baka yau a baka gobe fa sai Allah. A gaskiya ni ina ganin wannan ƙara shagwabawa ƙara kuma sa mutuwar zuciya ne.
Wallahi kamar da abokina ya faɗa 5,000 nan wallahi kashe zuciya ne.
To yanzu dai tunda kun san da shirin mafita wanda hukumar raya kasashe masu tasowa ta gwamnatin kasar Burtaniya ta bullo da shi domin tallafa ma wasu matasan arewacin Najeriya su kimanin 68,000 su iya dogaro da kansu. To shi ma wannan shiri na mafita kuɗin zai rarraba wa matasa ko kuwa?
Bani kuɗi ba shine mafita ba. Ka dora mutum akan harkar da zai samu abin da zai ci ya sha shine mafita. Ba za a dauki kuɗi daga jiho a baya kowa ba, amma dai za a sa
Suleiman Salisu, shugaban kungiyar matasan Arewa masu neman farfado da martabar noma, zai ci gaba da jaddada manufofin kungiyar sa filin matasa masu basira. Sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook cewa a ganinku gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta iya cika alkawarin bawa matasa marasa aikin yi naira 5,000? Ku biyo mu ku ji duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Jamila, kayan muhara da hilin matasa masu basira ya kamata mu ja hankalin jama'a da ma gwamnatin jihar Kano game da 'yan matan nan ɗalibai da gwamnatin Kano ta tura ƙasashen waje, domin yanzu haka labarin da muka samu an yi watsi da su, yanzu haka kuɗin ɗaki ya ƙare har an ba su notice, wato an ba su kamar sanarwa cewa ya kamata su bar
ɗakinsu.
Sannan ba a biya musu kuɗin karatu ba. Za gashi za a fara jarabawa sati mai zuwa amma banda su. To a takaice dai waɗannan ɗalibai kuma mata ne, suna cikin tsaka mai wuya. Shine dai muke ganin ya kamata mu yi wannan magana kuma da fatan gwamnatin jihar Kano ta ji. Kuma Allah ya dama za mu mai da hankali sosai akan wannan batu.
Sosai sosai.
Yawwa. To yanzu ga Comrade Suleiman Salisu, shugaban kungiyar matasan Arewa masu neman horhodo da martabar noma a yankinsu, zai ƙara jaddada manuhohin kungiyarsu a hilin matasa masu basira.
Shi abin da muka mai da hankali a kai shi ne ya za a inganta aikin noma. Ba wai aikin noma kawai, muna magana aikin noma na zamani. Ƙoƙarin da muke shi ne a zamanantar da aikin gona, yanda matashi kuma matasa, mata da maza da suke gama jami'o'i za su iya karɓan aikin gona a matsayinsu na matsayin sana'a. Yau aikin gona ya wuce wai a je a rike magirbi ko garma a je ana juya ƙasa ko wasu makamantan haka. Kiyo ko ba wai a zuba dabbobi ko a fita kiyo abin nan dare da rana, ko kuma yau dai harkar gaba ɗaya ta zama ta zamani. Idan kamar yanzu ku da kuke nan ƙasashen waje, aikin gona kun ga yadda ake yin shi can, aikin sun ba shi mahimmanci kwarai. yanzu aikin gona ya wuce kamar yadda na bayani a baya. Yanzu ya kai wani mataki na zamani wanda akwai maganan samar da kudaden shiga, akwai maganan har issue wannan magana na na'ura ne kwakwalwa duka yana ciki. To shine muke kokarin mu gwada ma matasa mu canza musu tunanin da suke da shi na aikin gona aiki ne na wahala. Muna so mu haɗa shi, yasa muke kokari mu haɗa kai da ƙungiyoyin da suka ci gaba da kuma hukumomi da gwamnatocin mu na jihohi da na ƙananan hukumomi. Saboda yau kina maganan manoma, kina maganan mutanen da suke karkara. Yau manoma suna cikin wani yanayi wanda gwamnatocin mu na jihohi suka yi banza da su da kuma ƙananan hukumomi, don ba ma abubuwan da ke gabansu ba kenan. Yau manoman mu a karkara bai da iri a zamani, ba su da taki wadatacce, sannan kuma ba su samun tallafin da ya kamata. To kin ga in dai za a samar da wannan tallafin, za a samar musu musamman masu noman rani, a samar musu injinan ban ruwa, a samar musu iri na zamani yanda abubuwan da suke shuka kasashen duniya da su karba. Saboda yanzu kika duba abubuwan da muke noma a arewa kasan nan, galibi kasashen da suke ci gaba da su iya siyan shi ba. Zan baki misali ya tumatiri da muke yi na. Tumatir yau idan irin tumatirin da muke nan in karke shi ya fadi wargajewa zai, amma akwai tumatiri da ake na zamani wanda suke ce ma greenhouse, wanda zaki ga in kai jifa wanda ka hada shi da bango ma haka zai fado sai dai dan sage ta nan, zaki ga tuwo ne sosai wanda zaki aje shi yayi sati. Amma mu tumatirin da muke nan misali yau idan aka dauko shi daga wani manomi ya cire aka zuba a kwando, tun da kwandon da aka sa ma tumatirin zaki tabbatar da mu har yanzu a baya muke. To kin ga akwai bukatan su manoma ma a ƙara kawo musu abubuwa na ci gaba wanda ake wanda Bature yake kira packaging, abubuwan da za su dinga sa kayan amfanin gonar su ma zama yana da inganci.
Bani mamba ko da ban noma bani mamba daga galmata, mamba ko ban noma bani mamba daga kwashina, mamba ko ban noma.
Kin ji ko dani dan Indo yace yaro in bai noma ya zama samnan banza.
Ni kin san saboda mahirar da muka yi da waɗannan matasan ca ne duk sun ji zuciya ta yanzu kawai ba abin da nake so kamar kiwo da noma.
Kai ritaya noma zamu yi da kiwo
kenan, na yaya
kin ma ni na kusa ai
kekin kusa, to ni ina nan daga baya amma sai mu hada kafa
yanzu da ki tani da addu'a, to ni in yi sai ki zo
tare za mu yi aya.
To insha Allah, to yanzu sai ina
yanzu sai zoro matasa kuma ga Hassan Maina Kaina da Malam Bukar da kuma Malam Habu, wasu matasa biyu waɗanda ba su yi boko ba kuma ba su da sana'a, suna tattaunawa ne akan matsalolin matasa irin su da kuma yadda gwamnati za ta tallafa musu don kar a samu ƙarin yan ta'adda. A ƙarshen muhawarar, Hassan Maina Kaina ya tambayi Malam Bukar ko ya taɓa jin labarin hukumar nan ta NDE mai alhakin samar wa matasa ayyukan yi da kuma ɗaya hukumar mai alhakin samar wa 'yan Najeriya jarin kafa ƙananan masana'antu.
Ina zan ji labarin? Ai yau dai na ji gare ka. Ni fa a tunanina kaman duk ire-irenmu an watsar da mu an ma ɗauke mu ba mutane ba. Dan haka duk wani abu da aka zo mana da shi nan da nan sai kaga an dauki hankalinmu. In ma an kawo mana mugun abu ne saboda ba mu da ilimi, ba mu da sana'a, ba za mu gane cewa zai iya cutar da mu ba. Sai dai mu kawai dai hanyar da zamu dai bi a samu na bakin salaki, a samu dai a sabaka, kada a dai zauna haka nan. Ni ban ma san da wannan kungiya ba, ban ma san da wannan ma'aikata ba, ban san tana yi ba, ban taba jin labari ba tunda nake a rayuwata. Kuma idan aka kyale mu haka, gaskiya ba karamar illa zai kawo ma masu ilimin ba ma. Domin muddin ba a samu mana yanda za a taimaka ma ire-irenmu ba, to a gaskiya ba idan masifar ta same mu masu ilimin su ma ba kyale su za ta yi ba.
A to yanzu misali, yanzu kai tunda baka da komai ba za ka je ka share daji kai noma ba?
To noma ai he da taki, ko kai noma ba taki kaga ba zai yi ba. Kuma in ba taki naje na share daji ne wahala na gaban samu komi ba, ai kaga dole ma karke zan yi harin na dan uwana ne ko kuma dai in shiga wani mugun hali. Saboda haka ko me zakai a yanzu nan ba, ko dai indai ba gwamnati ta taimaka maka da jari da zaka yi wannan sana'a ko wani abu da zaka yi ka samu wannan ba, a gaskiya akwai matsala. Saboda zaman tasha da zaman kashe wando da zaman bakin titi yayi mamu yawa, yayi katutu. Domin to abin da ma ya sa mu tunanin namu ma muna ganin ma masu ilimin ma ya suka kare balantana kuma wadanda ba su da ilimi. Malam Hassan, akwai fa matsala babba.
To yanzu ina dawo bangaren malam, yanzu misali inda a ce yanzu gwamnati za ta same ka a ce a taimaka maka matsayin ka na mai zaman kashe wando. Me zaka ce ai maka?
A zan ce da gudu.
Me zaka ce ai maka to?
Eh to na farko dai idan aka zo aka same ni a gwamnatance aka tambaye ni me nake so ai mana wanda zai iya taimaka min da rayuwata, na farko kamar da na fara nuna maka ina buƙatar dan wallahi ban girma ga koma makaranta ba, zan iya koma karatu. Sannan kuma idan aka ce a jawo ni kasuwanci shi ma hanya buɗe take, zan iya bakin iya gurgudu ko koyon sana'a, ka gane malazan. Ko kuma a ce a'a ga wasu maƙudan kuɗi a bani in jajari, to insha Allah rabbi ni zan san sana'ar da zan yi.
To amma yanzu ai matsalar ku da zan ayyana kai ka kaman afuwa shine galibi yanzu koda an bada kuɗin a ce a jajarin sai a ja ƙara aure kuma
injuwa ai duk wanda ka ji yana cewa ai sai an ji dadi ne za a ƙara aure. Malam Hassan, yanzu kuma misali ina da mata ɗaya maybe da yara biyu ko uku, na san irin wahalar da ni shawo can a baya tunda ban da shi lokacin da ban da shi, kawai shikenan da an dauki kuɗi an bani barmako in bari in ga kuɗin yaya suka kasance. Kuma sai in ce ka san al'adar mu ce ta Hausawa ne, maganar gaskiya ne fa, kuma gaskiya Allah ba. Amma ni ina mai tabbatar maka a yadda nake ganin na shiga wani jalala, to ba zan yi tunanin in ƙara dawo wa kaina cikin jalala ba, domin ina wallahi a dauki kuɗi a bani yanzu nan dan ce kila wai ko dan nan wata shida ko wata uku wai na kila na balance in ce in ƙara aure haka aikin balance ba. Amma in ka tsaya ka ginu
yanzu dai, kai yanzu in ka samu jari ba maganar ƙara aure.
A ni na samu jari ba maganar ƙara aure.
To malam Bukar, a ce ga ana so a taimaka maka, me zaka so a ce an taimaka maka domin ka samu abin yi?
Eh gaskiya zan so a koya min sana'a, bayan haka kuma ina so in shiga yaƙi da jahilci, ina sana'a ina neman ilimi, domin shi ilimin nan da zan yi shi zai taimaka min da zuri'ar da zan samu nan gaba. Ni ma in taimake su in naji daɗin ilimi, kaga zan yi ƙwazo da ƙoƙari in ga cewa sun samu karatu. Kuma in ba an taimaka irin hakan ba gaskiya za a samu matsala, saboda yanzu kaga rishin ilimi yana ya kawo talauci, ko kuma in ce yana kawo talauci, zai kawo talaucin imani da talaucin abin sawa a bakin salati. Kuma talauci zai iya shafan ya ta bin zuri'a ya ta bin zuri'a, tunda ka taso babanka talaka mamanka talaka, in ba ai wasa ba haka za ku kare duk zuri'a ku, ku zama cewa ga kunan dai sai a hankali.
To yanzu ka bari maka tambaya daya, yanzu gwamnatin tarayya tana cewa za ta baiwa matasa marasa aikin irin ka ire-iren ka za ki ba su tallafin allowance na naira 5,500 kowane wata. Yanzu kai tsakani da Allah in za a tambaye ka abba ake ba ku wannan 5,500 din kowane wata, ko kuma a'a a hada wadannan kudin miliyoyin kudin da za ka kashe wurin wannan aiki a makota cibiyoyi na koyon sana'o'i, wanda kake ga zai fi alfano a ciki?
A gaskiya ni kam 5,500 ban dauke shi zai taimaka ma rayuwar talaka da bai da aikin yi ba, sai dai ya kara da kusar da rayuwar talaka da washi da aikin yi. Domin dai Malam Hassan, yau a Najeriya ina 5,500 za ta ishi kai kadai cin abinci a wata daya. Kuma idan ka saba da wannan 5,500 ba dole bane su dore, amma idan da za a tattara wannan miliyoyin kuɗi kuma a dora mutane masu amana da tsoron Allah su tabbata an yi cibiyoyi na koyon sana'a a buɗe kamfanoni, inda mutum a koda 7,000 ake biyan ka, ka tabbata da zubakka ne kake samun wannan abun, ba wai kyauta ake baka ba, a baka yau a baka gobe fa sai Allah. amma mutum dan adam yace zai baka duk karken wata, a gaskiya ni ina ganin wannan ƙara shagobawa, ƙara kuma sa mutuwar zuciya ne a ƙara ma wanda ba su da ilimi, ko ma masu ilimin an ce ba su da aikin yi ana ba su 5,000, to mi 5,000 zai maka? Ni dai a rana ɗaya a matsayi na dinnan a rana ɗaya ko ni kada ina iya kashe 1,000, domin da rana zan ci abinci, da safe zan ci abinci, kuma ciwo yana iya bujiro maka. To in baka komi ka tsaya ma wannan 5,000 saboda Allah da Annabi, in ciwo ka je asibiti an kashe 10,000, to sai kai wata biyu kenan baka ƙara cin komi ba. Eh,
wannan malam Bukar, na'am, kai yanzu me ra'ayinka kan wannan 5,000 da za a ba tallafi?
Ai, ni malam Hassan, ka so samu ma inda yake na kaikayi, watan ba wai zan soke wannan gwamnatin bane ko tsari waɗanda suka zo da wannan manufa, dan ni na tabbatar da wannan magana nake duniya tana jina, ko ba gaskiya Allah ba? To mu ga mu juna mu gaskiya, duk waɗanda suke tunanin wai wannan 5,000 ne kwata kwata ba ma dauke shi wani kuɗi wanda har za a ci a ba mu abin nan ba, me 5,000 za ta yi maka? Wallahi kamar da abokina ya faɗa, 5,000 nan wallahi kashe zuciya ne. Kuma ma misali kai ni nan ma karan kai nan da ma shi ya ta 1,000, to ni na ya kashe 1,500 ma a wuni, to in kai times din su 1,500 times a wata nawa ne? So ran ga magana wacewa wai a ba da wai wani 5,000 wai matsayin ko tallafi ko wani ɗan taimako, wallahi ba tallafi bane. Amma Malam Hassan, a tare wannan miliyoyin kuɗi a ni a ni a matsayina na wanda ina magana nan ba wani dogon ilimi ne kirshi ba, a tara su ko ta fannin ilimi ko ta fannin masana'antoci, ya za a taimaka ma marasa aikin yi ire-iren mu? Ya za a sa musu aikin yi? Ya za a tallafa musu samu ilimi? Ya za a yi ayi abubuwa na more rayuwa? Amma ba 5,000 ba. Yanzu sai ka zo wata ka kare kai layi ya baka 5,000, to me za ka yi da shi? Wane menene amfani wannan 5,000 zai maka? Wane magani ne 5,000 zai maka? Kwana nawa 5,000 zai maka? Kwana nawa kai na karana tawa? Kwana nawa 5,000 za ta yi maka? Amma wallahi Malam Hassan, idan aka samu masana'antoci, aka samu wurin koyon sana'a, ka kuya aiki da waɗannan matsayin 5,000 aka tara su, aka samu ku san masana'antoci, aka samu ku ilimi, aka yi muku abu mai rayuwa, za ka sa ayini ma sai ka samu abin da fi wannan 5,000 din.
Na tabbata matasa da yawa ra'ayinsu ɗaya da Malam Habu da kuma Malam Bukar.
Kwaye da gaske, kin san da akwai wani abu da suke koya mana muna ƙanana anan cewa kada ka yadda a yi maka fishing, sai dai a koya maka yadda za
a yi. Da kullun a baka a kama kihi a baka, kullun a kama kihi a baka, gwamma an koya maka yadda kai da kanka za ka kama kihi.
Kwarai, yawa.
Eh, fishing shi ne, fishing. To yanzu dai tunda kun san da shirin mahita na hukumar raya kasashe masu tasowa ta gwamnatin kasar Birtaniya domin tallafa wa wasu matasan arewacin Najeriya su kimanin 68,000 su iya dogaro da kansu, har ma mata za su ci moriyar wannan shiri kamar yadda za ku ji. Yanzu ga jagoran shirin Dr. Muhammad Sagagi zai bayyana muku yadda wannan tsari nasu na mahita zai bambanta da sauran shirye-shiryen da suka gabata waɗanda ba su yi ƙarko ba.
Tsarin da muke so mu yi ai shine irin wannan da muke yau. Abin da yasa na da ba a samun nasara in an gama tsari sai kowa kuma ya watse, ai saboda ba a jawo al'umma suna cikin harkar ne. Yanzu mun ce babu abin da zamu sai mun tabbatar cewa gwamnati ta yarda da shi, sai mun tabbatar cewa mutanen da zamu aikin su sun yarda da shi. Saboda kamar misali yanzu idan zamu dauko yara wanda suke almajirci mu sa su a cikin wannan tsari, muna so malaman su su zama sun yarda, iyayen su sun yarda, ko saboda haka ba mu kai zamu je mi ba. Da muna ganin mutane suna yi ba a samu nasara, saboda sai mutun ya zauna office din sa ya tsara waɗannan abubuwa. Yanzu kuma mun ce ba za a yi haka ba. Duk wanda yake da hannu a cikin wannan ya kamata izo tun daga tsare-tsare har zuwa lokacin da za a aiwatar da shi. Shine zamu tabbatar cewa koda ba ma nan an ci gaba da shi.
Wani abin hasafi da kuka ce za ku rinka bawa, wani tsarin bada hasafi misali da za ku rinka bawa malamai ko alarmomin da kuka dauki yaran su, ko kuma iyayen yaran da ba su da galihu misali, wai ya kuka tsara bara kudade za ku rinka ba su ne, ko kayan abinci, ko kuma wani abu?
Ba kudi za a bada ba. Yanzu misali akwai inda muka je muka ga cewa akwai malami mai makaranta wanda shi kansa yana da sana'a, yana da sana'a kuma yana koya ma yara wannan sana'ar. Saboda haka me zamu bashi wannan tsari da zamu yi mu taimaka masa, ba kuɗi zamu bashi ba, amma sai mu inganta wannan sana'ar tasa. Ko kaga shi ma wannan ai wani tsari ne wanda aka taimaka masa.
To ga waɗanda ba su da sana'o'i.
Wanda ba su da sana'o'i kuma akwai inda zamu taimaka musu su ma ko su fara wata sana'ar. Amma a tabbatar cewa su ma sun amfana daga abin da muke. Ba da kuɗi ba shine mafita ba. Ka dora mutum akan harkar da zai samu abin da zai ci ya sha shine mafita. So zamu iya taimaka musu watakila mu ce to watakila malami ya ce to ina so in yi aikin gona. Ko da yaran nan da za su tafi su zai to ni ma a taimaka mun in yi aiki. Zamu iya tallafa musu wannan aikin gona din.
Kamar a samu mataki da
kuma masa ko taki ko mu koya masa hikimar da zai gonar. Ko aikin da zai a koya masa, amma ba lalle abinda nake so dai in tabbatar a nan shine ba za a dauki kuɗi daga jiho a baya kowa ba, amma dai za a sa shi a turba hanyar da zai samu abinda zai ce sha kuma ya amfani sauran ɗaliban nasa shi ma.
Ajiya cikakken suna.
Sunana Jummai Babba.
Ga shirin mafita. Wannan tsari wanda tanadi yayi wa mata a wannan lardi da cewa an ce 'yan shekaru 15 aka tsara zuwa ko 24 ne?
Mata sun shigo cikin harkar nan ta fanni uku. Na farko tukun akwai yara mata wanda dama an riga an ce za a dauke su. A cikin kashi uku na yaran da za a dauka akwai kashin yara maza wanda su ne almajirai, akwai kashin yara mata zalla, akwai kuma kashin yara kawai matasa wanda ba su da galihu wanda kuma ya hada da mata da maza. Ya danganta ga wanne bangare muka samu. Kamar idan muka duba mutanen da suke da ko nakasa ko suke neman tallafi za a ce akwai mata akwai maza. Idan mun duba mutanen da ko suke misali yan gudun hijira su ma akwai mata akwai maza. Saboda haka na farko mata sun shigo a cikin bangaren waɗanda dama za a tallafa musu tun farko wanda su ne yaran da suke shekara 15 zuwa 24. Na biyu mata sun shigo wajen su wanda za a tallafa su koyar da yaran. Saboda haka idan akwai mata masu sana'o'i ko suna yi daga gida ne ko suna da shago ko suna da dai gurin da suke koyarwa ko kuma suna makaranta, to kaga ta nan ma mata sun shigo cewa su dinnan su ne masu koyarwa, su ne malaman. Haka kuma mata su shigo ta wajen cewa ko su iyaye ne ko kuma su suna cikin al'umma. Saboda abin da za a yi ne tare da iyaye, za a yi ne tare da al'umma. Kuma mata sun shigo ko a iyaye ko a al'umma. Saboda akwai fanni uku da mata suka zo. Za su amfana ta wajen cewa su yara ne da ba su da galihu suna da shekara 15 zuwa 24. Za su iya shigowa ta wajen cewa su ne malamai wanda za su koya wa yaran. Ma su iya shigowa cewa su iyaye ne. Akwai hanyoyi da yawa da muka bi na samo shin ina ne waɗannan yaran suke. Kamar yadda shi Dr. Sagage ya ce, tunda aka kafa ofishinmu ba abin da muke sai bincike. Mun tattauna da mutane da yawa, mun haɗu da ƙungiyoyi, mun haɗu da ma'aikatan gwamnati, mun haɗu da iyaye, mun haɗu da malamai, mun haɗu da almajirai da 'yan mata, duk waɗanda muke ga suna da faɗa a jiko kuma suna da wata alaƙa da aikin da za mu yi, mun haɗu da su. Na farko gurin da za mu nemi 'yan mata akwai makarantun Islamiyya, akwai makarantun Allo. Waɗannan dama mun san suna nan. Saboda haka guri ɗaya da za mu nemi yara shi ne makarantun Allo da makarantun Islamiyya. Na biyu akwai ma'aikatan gwamnati da dama suka aiki da 'yan mata. Kamar akwai su BEB sun yi aiki da wasu ƙungiyoyi na DFID dama kamar ESPIN wanda dama sun yi aiki da 'yan mata. To ta nan ma za mu nemi 'yan mata. Haka kuma akwai ƙungiyoyi na al'umma wanda dama suna aiki ko suna koya wa 'yan mata sana'o'i ko suna koya musu rubutu da karatu ko suna koya musu zamantakewar yau da kullun yadda za a tafiyar da rayuwa. To nan ma hanya ce ta samo 'yan mata. Muna da tsari na cewa banda cewa yara sai sun kai shekara 15 kuma kar su wuce shekara 24, muna da sauran tsare-tsare sai ba su da galihu, cewa ba su da wanda zai musu kuma ba wanda zai wuce musu gaba, kuma suna da sha'awa, kuma iyayensu sun yarda, kuma sana'an nan akwai wanda zai koya musu kusa, kuma sana'an nan ita ce wanda ake bukata a kewayensu. Ba za mu ce duk yara za su koyi misali dinki ba. Watakila akwai tailoli su kai 10 a wannan unguwa, ba za mu sake cewa yara su koyi dinki ba. In har su koyi dinki, sai dai su koyi dinki na abin da dama babu shi, ko surfani, ko yin wani ado, ko yin dai wani abin da dama babu shi a unguwa. Saboda haka duk sana'a da za a koya wa yara zai zama sana'a ne da ake bukatar ta a wannan fanni nasu.
To a ganin ku gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta iya cika alƙawarin ba wa matasa marasa aikin yi naira 5,000 ga yadda kuka amsa mana ta Facebook. Hakika mu matasa a Nigeria muna da yakinin shugaba Muhammadu Buhari zai cika alƙawarin da ya dauka na bai wa matasa naira 5,000 a wata. Ya kamata mu masa uzuri domin matsalolin Najeriya suna da yawa. Ya kamata matasa mu ƙara hakuri. Idan dambu yayi yawa baya jin mai. Sako daga Sadi Energy Tandiri Port Harcourt. Assalamu alaikum yau da gobe. Mun yarda da dukkan abin da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ambata. Mun san zai cika mana alƙawarin da ya ce zai yi mana insha Allah. Muna kuma ƙara yi ma mai girma shugaban ƙasa fatan alkhairi akan ayyukan da yake sako daga Kabir Nasir Shime. Shugaba Muhammadu Buhari mutum ne irin kowa. Dan haka ba cewa aka yi ba zai kuskure ba. Kuma wannan alƙawari da yayi muna da tabbacin zai iya cikawa. Sai dai nayi imanin dole zai zama da wasu ka'idoji wanda kuma ba lalle bane kowa ya iya cika wannan ka'ida. Sako daga mai unique. Gaskiya banjin za a iya cika wannan alƙawari duba da kalubalen da ke fuskanta. Sako daga Al-Amin Ahmad zaman lafiya. Eh gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta iya cika alƙawarin ba wa matasa marasa aikin yi naira 5,000. Amma inda gizo ke sakar ba anan take ba. Domin a lokuta da dama rijiya ta kan bada ruwa guga ta hana. Sako daga Adamu Jumba Madara a jihar Bauchi. Shugaba Muhammadu Buhari bai ce zai bai wa matasa marasa aikin yi naira 5,000 a wata ba. Cewa yayi zai samar musu da aikin yi. Shi kuma naira 5,000 za a bai wa mafiya talauci kuma marasa gata wato vulnerable da ba za su iya wani aiki bane. Sako daga Usman Abdullahi. Gaskiya bana goyen bayan kudirin ba wa 'yan Najeriya naira 5,000 domin inda gwamnatin Buhari ta dore da ba wa 'yan ƙasa naira 5,000 duk wata wallahi wasu ba za su tashi su nemi na kansu ba. Kullun tunkahon mutum duk wata yana karban naira 5,000 to ba zai taba tashi nemi na kansa ba. In dai an jure da haka idan aka ce wata gwamnatin ce aka canza to ita kuma ba lalle bane ta juri raba wannan kuɗi duk wata. Gaskiya bana goyen bayan maganar bada 5,000 amma Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Sako daga Abba Tardo BGW.
Jamila ba mu da lokaci da naso zamu yi magana akan wannan 5,000 din amma kamar yadda Hausa ke cewa sawun giwa ta ka na raƙumi. Magana waɗannan ɗalibai ƴan mata na ƙasashen waje ƴan jihar Kano waɗanda ke cikin wani hali. Ni sai in ga wannan matsalar ba ta da alaƙa da wannan batu na ATM wannan kati saboda yawa saboda kwana-kwanan nan aka dauki wannan doka ta ATM
kwarai da gaske.
Kuma kama in ce gwamnatin jihar Kano ta samu kamar shekara daya da shirya
kuma kin sa akan budget dan shi kwankwasa ne wannan kudin makarantar nasu na wannan shekarar.
Yawa
amma dai wannan matsalar da suka samu kansa a ciki aida akwai mafita tunda a kasashen da suke na kasashen waje aida akwai embassy
ofisoshin jakadanci ba.
Yawa to su je su same su in za su kwana anan su ci su sha haƙinsu ne na 'yan ƙasa na 'yan Najeriya.
Sosai haka ne idan waɗanda ke rubuce-rubuce a Facebook ko su Twitter sun ji su rubuta waɗannan ɗalibai su nemi ofisoshin jakadancin Najeriya dole ne su ba su ci su ba su sha su ba su wurin kwanciya.
Mu ma za mu tantube su.
Sosai sosai. To masu saurare iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Mr. Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da engineer mu Mr. Cornelius ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. Sai gobar haka da izinin Allah ku huta lafiya. Ba ruwanta a yau da malalaci. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. This program has come to you from the Voice of America, Washington.